This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25/31/41 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Juma'a, Hajji babbar rana. Ga kanun labarai nan.
Kanun labaran na cewa 'yan harin kunar bakin wake sun kashe akalla mutane 5 a arewa maso gabashin Najeriya. Sannan wani maganin gwaji na rigakafin Ebola kamar yana aiki. Sannan kuma jama'a za ku ji cewa an ƙara samun ƙarfin gwiwa akan cewa wani bangare na jirgi da aka samu fa wannan na jirgin Malaysia ne wanda ya bace.
To madalla bayan kun ji labaran duniyar.
Idan na tafi ƙasar Chadi na ga inda abin yake zan san inda zan tumbari wannan abu.
Manjo Janar Ilyasu Isa Abba, sabon komandan rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa mai yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, yake bayanin abin da ya sanya a gaba jim kaɗan da aka miƙa masa daga majagoranci wannan runduna. Za mu ji rahoto a kai da kuma bayani na baya-bayan nan game da wani bom da ya tashi dab da kasuwar Kwastam a Maiduguri yau da safe. A jihar Neja, idan muna da lokaci za mu ji cewar an rufe wasu makarantu da yawa masu zaman kansu, yayin da Bello kuma zai gabatar mana da shirin Musulunci tushen rayuwa. A halin yanzu ga labaran duniya.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce akalla mutane 5 ne suka rasa rayukansu biyo bayan harin kunar bakin wake a kasuwar Kwastam yau Juma'a. Shaidu sun bayyana cewa akwai jama'ar da suka samu raunuka. Duk da cewa babu wanda ya ɗauki alhakin harin, wannan yanki shi ne tangarma yakan Boko Haram. Wannan ƙungiya ta kai hare-hare a wannan yanki da suka kashe ɗaruruwan jama'a a kwanakin baya-bayan nan. Jiya Alhamis ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta ceto mata 59 da yara da kuma tsofaffi maza waɗanda mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Jami'an soji sun ce sun kai hare-hare a kan shingayen Boko Haram da ke kusa da birnin Maiduguri.
Masu bincike sun bayyana cewar wani maganin gwaji na rigakafin cutar Ebola na aiki kwarai da gaske wajen kare wannan mummunan cuta. Hukumar kiwon lafiya ta duniya a yau Juma'a ta bayyana cewar wannan maganin rigakafi na aiki 100% a gwaje-gwajen da aka gudana a ƙasar Gini. Wata majalar kiwon lafiya ta ƙasar Birtaniya mai suna Lancet ta bayyana sakamakon farko na binciken da aka gudanar. Wannan sabon maganin rigakafi ka iya zama magani mafi inganci wajen kashe ƙwayoyin cutar Ebola, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Norway, wato ɗaya daga cikin ƙasashen da suka taka rawa wajen gudanar da gwaje-gwajen. Annobar cutar Ebola a yammacin Afirka ta kashe mutane aƙalla 11,000, mafi yawancinsu a ƙasashen Liberia, Guinea da kuma Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka mafiya haɗari a duniya da ke janyo zazzaɓi mai tsananin zafi. Fatan da aka yi shi ne na ganin wannan sabon maganin rigakafi shi ne gagarumin cigaba da aka samu wajen yaƙi da cutar ta Ebola.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, jama'a masu bincike daga ƙasar Australia sun ce suna ƙara samun ƙarfin gwiwa akan cewa wani ɓangare na jirgin sama da ruwan teku ya wanko kan tsibirin Reunion na wannan jirgin Malaysia ne mai lambar tafiya MH370 wanda ya ɓace a watan Maris na shekara 2014 ɗauke da mutane 239. Martin Dolan, wanda shi ne babban kwamishinan hukumar binciken haɗari na ƙasar Australia, ya bayyana wa manema labarai yau Juma'a cewa jami'ai na fata za su san asalin wannan ɓangare na jirgi a sa'o'i masu zuwa. Ana kyautata zaton sashe na jirgin wanda ke da tsawon mita 2 kuma daga fuka-fukin jirgin yake ana kiran shi Flaperon a Turanci. Zai isa birnin Toulouse da ke Faransa gobe Asabar domin a ci gaba da bincikensa. An samo shi ne a shekarun jin Laraba a bakin gabar teku da ke tsibirin Reunion da ke gabas da ƙasar Madagascar, wato misalin sama da kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗure jirgin na ƙarshe. Wannan jirgin sama da ya ƙira Boeing ne mai samfarin 777 wato 777. Masu bincike daga Faransa sun ce za su yi kokarin tantancewa ko lambobin da ke jikin wannan bangare na jirgi ya dace da na jirgin Malaysia wanda ya bace akan hanyarsa zuwa birnin Beijing daga birnin Kuala Lumpur a shekarar ta gabata.
Ministan harkokin namun daji na kasar Zimbabwe ya ce kasar shi na bukatar a mika mata wani dan asalin Amurka da ake zargi da kashe wani sanannen zaki a wani kebabban gandun daji. Zimbabwe a yau Juma'a ta yi kirar kan a mika wa jami'an gwamnatin ta Walter Palmer, wani likitan hakora da ke zaune a garin Eden Prairie a jihar Minnesota ta nan Amurka. A halin yanzu Palmer ya boye biyo bayan zarginsa da kashe daki mai suna Cecil a kasar Zimbabwe a farkon watan nan. Hukumar kula da namun daji da kifaye ta nan Amurka kenan a yau Alhamis ta bayyana cewa ta fara bincike akan kashe zakin kuma bata samu nasarar ganawa da shi Palmer ba. Hukumar ta kira ga Palmer ko wakilansa kan su tuntubi jami'an gwamnatin Amurka nan take. Ta kuma kira kashe zakin wato Cecil da aka yi dama abin takeici, sannan ta kara da cewa za ta yi kokarin zakulo gaskiyar abin da ya faru a bincike da za ta gudanar. Wani shaida da ke kusa da binciken ya bayyana wa Reuters cewar hukumar kula da namun dajin na gudanar da bincikenta ne karkashin wata doka Amurka mai suna Lacey Act wadda ta hana ciniki da safarar namun daji wadanda aka kashe ba bisa ka'ida ba. Binciken ya mai da hankali ne kan ko akwai hannun Palmer a yunkurin kare doka. A halin da ake cikin fadar shugaban Amurka ta White House ta ce za ta duba bukatun jama'a da aka sani da suna petition a turance na mika wa hukumomin kasar ta Zimbabwe mutumin da ya kashe Cecil.
A ƙarshe, kwamitin ƙasa da ƙasa na gasar wasannin motsa jiki wato Olympics a turance ya zaɓi birnin Beijing a matsayin mai masaukin baki a wasannin ɗari na shekara ta 2022 inda ta doke birnin Almaty da ke Kazakhstan. Beijing da Almaty su ne ƙasashe guda biyu ko ince birane guda biyu da suka yi neman ɗaukar nauyin wasannin da ke ƙara tsada a kowace shekara. Shugaban kwamitin Thomas Bach ya bayyana matakin yau Juma'a a lokacin babban taron kwamitin na 128 a birnin Kuala Lumpur da ke kasar Malaysia.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tomadala a yau da safe wani bom da aka dana cikin keken napep ya tashi dab da gadan nan ta kasuwar custom da ke birnin Maiduguri a jihar Borno. Wakilin mu Haruna Dauda ya ce mutane da dama sun mutu a wannan hari.
Wannan tashin bom din da aka ce wani dan keke napep ne ya zo da shi, ya tada shi ne da misalin karfe 7 sura 'yan mintuna wani ya sanadar mutuwar mutane 8 da kuma raunar ta wasu guda 7. Shedin gari da idanu sun shaida wa muryar Amurka cewa wannan dan gunar bakin waken ya zo ne cikin samfurin baburan nan mai kafa uku da ake cewa keke napep wanda ya tsaya a tsakiyar titi ya kuma tada bom din da ke jikinsa wanda ya halaka kansa da kuma sauran mutane guda 7. Tun da jami'an tsaro suka killace wannan wuri a kuma kwashe gawakin wanda Allah ya masa wa'adi sakamakon tashin wannan bom din, yayin da aka yi jigilan wannan mutanen da suka ji raunuka zuwa asibitoci. Ga ma dai abin da wasu shaidun garin da idanun suka shaida wa manema labarai kamar haka.
Muna waje muna shi sai ya zo ya tsaya a tsakiya ya toshe hanya. To mai wancan motan shi kuma direba da overtaking ya fita. Da gobe wani yana tsaye shine abin da ya zo ya faru, ya sa mai motan ci a sanya gobe. A bayan shi akwai masu keke na fiye guda 6 ne yana gani. Dukkan ba abin da ya same su amma keke na fiye uku abin da ya same su amma sauran mun kai kwastin mu guda uku da ya dauka na kai kwastin. Dan harka Allah keke na fiye nasu gaba daya yana ga mutum uku maza uku wai maza biyu ina ga da mace daya ne a cikin keke na fiye. Keke na fiye ne shi ya zo da shi dan muna tsaya wajen ya zo ya tsaya ya cika kwastin ya tsaya kaf ya cika kwastin ya tsaya bai gaba ba bai baya ba ya tsaya shi ne wannan abin sai tashi ya bazu.
Mashin ya da ya zo yana hada gusu a sakin kwanta ne hada gusu a sakin kwanta mutane sa ta yin kwallo wannan akwai wani mai itisis ya dawo shi ma yana mai kwallo zai yanka ya wuce babu ya tada bom ne shi kenan bom plastic ya tashi
kana ga
wasan iyakacin mutane da akwai wannan masu suna rai an dauke zuwa tafi su ma san karasa.
Wasu shaidun gari da idanu kenan ke bayani game da tashin bom da ya auku na yau a kan titin anguwar Gamboro dora da wata kasuwa da ake kira kasuwan custom. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Saki ya kasakanta mai kin mu ko ina yake to saki ya to zarta dayan kabar su saki na kasata mu alwizu ai subhanallahu wa ni alwakilu
Allah ka halakar da dakikin da ya sane mu in yayi aniyar cutar mu saki kar ya gan mu ki far da markiyan mu dan kar su halaka mu ya almuguni ya shafi ka taimake mu dan martabar muhammad mai suna jamilu
taimake mu ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai ka tanga ka tsari da magautan mu masu bibiyar batun ci ga sana'un mu
mun zama sai ka ce je mago da iyalan mu mun zama mujiya a cikin jinsin yaran mu suna ta jin amanar bayin ka cikin hanku sun shiga inuwar al'adu addinin mu Allahu dan ki sarka da mu kai ka kage mu ka ba mu kariya dan kaunar Abu Batulu
ya ubangiji wanda ya zo da tanadin shi yayin nufin ya cuce mu karkate make shi ko tafiya zai kabar shi yayi yau da kanshi idan ya dauki mota zai ja ta to ta ja shi kwarabu rugun kwatsam karkar ya shi arwaki ido
subhanallahu wa ni
to Allah ya kyauta yayin da wannan ke faruwa kum ne kuma babban harsan sojan ƙasa na Najeriya Manjo General Tukur Buratai ya mika ragamar rundunar ƙasa da ƙasa ta yaki da Boko Haram hannun Manjo General Ilyas Abba inda ya ƙara jaddada muradin kafa wannan runduna.
Yace barazar tsaro da kungiyar Boko Haram da kuma ke daukar sabon salo ya sa kasashen yankin tafkin Chadi suka kaddamar da wannan runduna mai kwata a birnin Jamaina. Babban afisar sojin Najeriya General Tukur Buratai wanda shine komandan rundunar na farko da kuma ke rike da wannan matsayi har lokacin da gwamnatin Najeriya ta damka masa jagorancin mayakan kasa. Ya ce tuniyar an girka rundunar tare kuma da zayyana yadda za ta tunkari wannan aiki ga dangadan. Ya ce wannan runduna na samun tallafi da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Turai da kuma Tarayyar Afirka da ma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Babban afisar sojin Najeriya ya ce tuni har Tarayyar Afirka a madadin rundunar ta karɓi tallafi daga Tarayyar Turai da kuma ƙasar Birtaniya don tabbatar da samun nasarar wannan fafatawa. Ya ce Tarayyar Najeriya tuni ta ba da tallafin dala miliyan 21. Babban hafsan sojin na Najeriya ya ce babban aikin wannan runduna shine fatattakar 'yan Boko Haram tare da karya lagonsu da kuma kawo ƙarshen su a gaba ɗaya. Kana ceto 'yan matan Chibok sannan kuma ke aikin jin kai sannan a tabbatar da garuruwan da aka kubuto su daga hannun 'yan Boko Haram ba su ƙara kubcewa ba. Jim kaɗan da kama aiki sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa Manjo General Ilyas Isa Abba ya min ƙarin bayani.
Eto kamar yadda na faɗa can mun yi handinan taking over a nan office. Ya kamata ce a fili ne inda zan gani ma wurin a yanzu ba zan iya faɗi maka komai ba amma idan na tafi ƙasar Chadi na ga inda abin yake zan san inda zan tumfari wannan abu kuma insha Allah kamar yadda na faɗa idan muka samu sojojin wanda suka samu horo mai kyau muka kuma samu kayan aiki da intelligence na wajen inda za mu yi aiki to insha Allah komai zai ci.
General Ilyas Isa Abba kenan sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tumadilla daga can jihar Neja wakilinmu Mustafa Batsari ya ce hukumomi sun rufe wasu makarantu su fiye da 100 masu zaman kansu. Gashi nan da cikakken bayani.
Sama da makarantu masu zaman kansu 120 ne gwamnatin jihar Niger ta rufe a sassa daban-daban na jihar daga farkon shekarar bara ya zuwa wannan lokaci. Ko da yake dai bai yadda in dauki muryar sa ba saboda wasu dalilai na ka'idar aikin su. Director a ma'aikatar kula da waɗannan makarantu da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Malam Isa Jibril, ya ce an dauki mataki akan waɗannan makarantu ne saboda sun kasa cika ka'idojin da aka sanya kafin a bude duk wata makaranta mai zaman kanta. Masani akan sha'anin ilimi kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar ilimin jihar Niger, wanda har ila yau yana ɗaya daga cikin jagororin makarantar Sudan College mai zaman kanta a Kwantagora, Malam Zubairu SB, ya yi ƙarin haske akan abin da ake bukata kafin a bude makaranta mai zaman kanta.
A ma'aikatan ilimi akwai daya ko biyu ko zuwa uku section waɗanda yake ya kamata su zo su dubi idan ka ce zaka iya kafa makaranta. Inda ka samar cewa zaka kafa makaranta ya inganta ko bai inganta ba, za a samu gine-gine an yadda da su cewa zai iya daukan dalibai, an samu wajen ba haya an yadda da shi, wato muhalli din duka an yadda da su, sannan a baka takardar shaidan an yadda da makarantan ka ta kafu. Amma wasu makarantu ba su iya cika waɗannan ka'idodi, shi yasa nake ganin Sudan ta samu cancantar.
To amma kungiyar masu waɗannan makarantu a jihar Niger sun ce su kam sun gamsu. Alhaji Ɗanladi Kowa shine shugaban makarantar Kowa da ke Mina, sannan shine shugaban kungiyar masu waɗannan makarantu a jihar Niger.
Mu mun riga mun amince da wannan abin domin babu abin da bai san tsafta da kuma abin da zai kasance ya samu cancanta. To zaran ka samu cancanta akan abu kuma ai gwamnati ma za ta bada goyen baya akan wannan abu. Don ka duba gani kamar na ga maka, wato wasu makarantun da dama yadda aka ɗebi yadda aka bude makarantan aka sa yara a gurin, kaga wani su ma daga cikin shaguna ne. Shaguna ko bai kamata sa wato yaran mutane a shaguna ba.
To sai dai wani hanzari ba gudu ba, daraktan makarantar Sudan College da aka kirkiro a shekara ta 2004 da ke koyar da addinin Islama da na boko, Malam Aliyu Adarawa, ya ce ƙara sanya wa malamai idanu na da matukar tasiri a irin waɗannan makarantu.
Amma ko an gina komai, an haɗa komai, an tara komai, in ba malami ko kun ba ingantaccen malami ba magana ilimi. Saboda haka na farko kenan a tabbatar da an samu malamai ingantattu kuma an kula da su. Sannan na biyu a tabbatar da an samu kayan aiki isassu wanda za a taimaka a samu a yi wannan aiki. Sannan na uku a samu haɗin kan jama'a.
Babu shakka dai fannin ilimin na buƙatar kulawar gaggawa a yankin arewacin Najeriya daga sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari, bisa la'akari da yadda rikicin kungiyar Boko Haram ya yi muguwar illa ga sashen samar da ilimin a wasu jihohin yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake, yau Sa'adu Zungur ke kira da amo mai karsashi. Lafiya da juna zamanin roƙon amana da maslaha da juna da soyayya.
To madalla gaida Mustapha, masu sauraro na tare ne da VOA Hausa. Hali yanzu ga Bello Habib Galadanci da shirin mu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Al'ummar musulmi a yammacin Afirka ta bayyana bukatu shida da take da shi ga shugabanni.
Ko mai uba bai so ba ka zare da bata da nono, Allah shi ka ci dadiyanta.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan juma'a. Malamai a yammacin Afirka suna ci gaba da bayyana wa shugabanni da ƴan siyasa bukatun jama'a. Ga wakilin murya Amurka Nasir Adamu Hikaya a birnin Abuja, Najeriya.
Alhamdulillahi ga tsarin musulunci yadda musulunci ya tsara. Duk inda aka ce ga hukuma, to hukuma na da haƙoƙi a kanta wanda za ta yi wa mabiyanta, kamar yadda mabiya ke da haƙoƙi da za su bai wa su shugabanni. To gwamnati a matsayinta na gwamnati tana da wasu abubuwa guda biyar ko shida da za ta kare wa al'umma. Da farko ta kare wa masu rayukansu. Ba yadda za a yi a bar mutane a watsi ran mutum ya zama a bakin komai ba. musulunci ya karantar da muhimmancin rayuwa. Mu duba Allah madaukakin sarki sai da yace wanda ya kashe mumini da gangar sakamakon sautan jahannama in ya shiga zai dawoma har abada. Dan haka dan a tsare rayukan mutane sai aka kafa doka na abin da ya shafi kisan kai. Wanda ya kashe wani a kashe shi. Dan haka Allah yace walakum fil hayati qisasun ya ulil albab. Kuna da rayuwa cikin kisasi ya ku waɗanda suke da hankali. In na san in na kashe wani za ka kashe ni, san in kashe shi na rayar da kaina na rayar da shi. Daga ciki akwai kare dukiyoyin mutane. Haƙƙin hukuma ce ta kare dukiyoyin al'umma. Wani doka aka kawo don aka nuna kariyan dukiyoyin al'umma da na muhimmanci sai aka ce duk wanda ya sata ga hukuncinsa. Aka ce asariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Sa'annan a wani wuri Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in abun yayi ƙarfi yafi ƙarfin abin da aka faɗi na sata ƙarami wanda ake ganin barazana ne ko yayi kisa ya kwashe kaya aka ce ga wanda za a kashe shi, ga wanda za a kashe a tsire, ga wanda za a kore shi a ƙasa. Duka wannan ana yi don kariya ga dukiyan al'umma. Sa'annan akwai kariya ga hankali. Shi yasa aka wajabta ko aka haramta shan abubuwa da ke sa maye. Allah madaukakin sarki ya ce mana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan. Dukka waɗannan saboda a tallafi hankalin mutane. Haƙi ne na hukuma ta lura da irin waɗannan abubuwa, ta tabbatar ba a yi yadda abubuwan sa maye suka yaɗu cikin al'umma ba. Da wannan za a kare hankalin mutane. Sa'annan akwai kare mutunci. Shi yasa aka kafa doka akan kazafi. Yau inda ba doka akan kazafi kowa na iya zuwa sai samu babban mutum sai ya yi mazinaci ne kuma ba wanda za a kai da shi. Amma aka ce wanda ya ce wa wani mazinaci kuma bai kawo shaidu ba ga abin da za a masa bulala tamani, kaga anan an kare mutunci. Daga ciki akwai kare nasaba. Inda zan fito in gane ni dan wane jikan wane na san wa'annan layin mu ne. Akwai wanda nake da aure tsakanina da su, akwai wanda ba aure tsakanina da su. Amma dan da aka yi rashin sa'a ya zo ta duniya ba hanyar aure ba, to wannan da ya shiga uku. Shi yasa aka kafa dokan zina. Saboda a faɗaci koko a gyara dangantakan mutane. Aka ce wanda ya zina ga hukuncinsa. Saboda kariya ga nasaba. Sana akwai kariya ga addini. Wajibin hukuma ne ta tsarewa mutane addinin su. A ka'idar musulunci ba a cewa da mutum zo ka shiga musulunci dole, amma in ka shiga musulunci kuma to sai ka zauna a musulunci. Ka'ida la ikraha fi dini kad tabayyana rushdu min al-ghayy. Babu da dole a addini. Shiriya a bayyana yake, bata a bayyana yake. Amma ranar mutum ya ce ni musulmi ne sai zo ya ce to ban musulunci, to ba za a kyale shi ba. Man badala dinahu faqatlu. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. To waɗannan abubuwa shida a ainihin tsari na al'umma ko kuwa al'umma na musulmi, to waɗannan hukuma ita ke kariya ga waɗannan. Kuma duk inda aka samu hukuman da ta yi ma mutane kariya akan waɗannan, to ta kama hanya na zaman lafiya. Kuma har yanzu daga ƙarshe akwai maganan da'a ga shugabanci, maganan yi wa shugabanni addu'o'i. Domin wannan wuri yana da muhimmanci, gayar muhimmanci. Duk lokacin da mutum ya roƙi Allah ya halakar da shugabansa, ya yi ganganci. Muna buga misali kamar direba ne, mutum ne ke moto ya shiga taxi, direba na tuka taxi suna tafiya suna speed, sai ce kai da ma Allah sa wannan direban ya makance shi kuma yana cikin motar, ai kaga ya kawo matsala. To haka mutumin da zai yi addu'a shugabansa mummunan addu'a. To shi yasa muke cewa waɗannan shugabanni da muka zaba Allah madaukakin sarki ya taimake su, kuma mu ƙara musu da addu'a, kuma mu ƙara juriyan haƙuri. Domin ba zai yiwu a ce gyaran da muke buƙata mun same shi a wata ɗaya ko a wata biyu ko a wata kai ko a shekara.
Me kamata su sabbin shugabanni su yi ne, musamman ma in ka kula sai kamar gwamna ne gama mulki sai a ce ko hukuma ta zo ta kama shi ya yi sata. Me kamata su yi ne masu kauce wa wannan sata ma ba ma sai an kama su.
In mutum ya tsaya akan gaskiya ba abun fargaba. Su shugabanni su gane cewa wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya ba su ba ya ba su ne ku je ku azurta kanku ta ko halin kaka ba. An yi shugabanci a ƙasar nan mun gani. Su Saddauna mun samu tarihi a rubuce irin abin da suka yi. Yanzu muka ce ina tarin dukiyar da Saddauna ya bari, yana nan? Ba shi. Ina tarin dukiya da Tafawa Balewa ya bari, yana nan? Ba shi. Amma sun bar suna? Dan me sun bi tsari sun bi gaskiya. Duk lokacin da kaga mutum gaban shi na faduwa yana fargaba ya shirya rashin gaskiya. Na haka jan hankali da kira da nake ga 'yan siyasa mu shugabannin mu da muka zabe su, su gane cewa mu din nan talakawa mu ne su, su ma su ne mu. Muna da kyakkyawan tunani a kansu shi yasa muka zaɓe su. Na haka su tsaya su tsare gaskiya su yi aikin da ya kamata. Abin da yake halaliyansu ne ba mai baƙin ciki da shi. Shi talaka abin da yake so kullum ya ga ana tafiya a kan daidai. Idan shi ɗin nan ya samu abin da zai ci Allah ya taimake shi, miliyan da wani zai samu ba damuwarsa ba ce. Don haka a rage haɗama, domin haɗama shi ne kawai babban matsala. Voice of America.
Madalla a gaida Nasir Adamu El Hikaya ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Allahu ya rahaman.
To jama'a abinda muka tana da kenan baki daya a wannan juma sai kuma ta juma insha Allah za mu saki dawowa da wani sabon shirin. Yanzu amradin duk waɗanda kuka ji muryoyin su ni Bello Galadanci daga nan Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
Da ba ka da laifin goma.
To madalla ga wasu daga cikin sakonnin ku.
Ku zan fara ne da sakon Aminu Dan Kaduna Amanawa wanda ji hakika matakin da gwamnatin Kaduna ta dauka na soke asusun hadin gwiwa yayi daidai domin zai baiwa kananan hukumomin jihar damar cin gashin kansu da fatan sauran jihohi za su yi koyi da hakan. Shimamu Dastur Ibrahim Mando jihar Kaduna cewa yayi hakikanin gaskiya matakin gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El Rufai na soke asusun hadin gwiwa tsakanin jiha da kananan hukumomi abun a yaba ne don haka jamu je mai rusau. Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka inji ba da masu Aliyu Rijal Lemu Kano. A yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga alƙalai da su ji tsoron Allah su rage jan kafa da suke yi wajen gudanar da shari'a domin jan kafar da suke yi ne yake janyo cunkoso a gidajen yaron Najeriya. Gabadai rundunar sojin Najeriya inji Naziru Abubakar Sabo Gusau. A gaskiya mu 'yan Najeriya muna yaba muku ganin yadda yanzu kuka ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram tare da karbe wasu garuruwan da ke hannunsu. Ya kamata 'yan Najeriya mu ci gaba da yi ma sojojin da ke fagen daga addu'a. Haba gwamna Ibrahim Hassan Dankwambo taki buhu 50 kacal a kowace rumfar zabe gaskiya yayi kadan kuma akan kudi naira 3,800 to ko gwamnatin ta gabace kama sama da buhu 100 take baiwa kowace rumfar zabe. Kuma aiko ya kuwa da alaiyawo manoman gombe suke shukawa ya ci a ce takin ya fi buhu 50. Wannan sako ya fito ne daga Comrade Abdulwahab Haladu Zarmahina. Daga ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban muryar jama'a wanda ya ce hukumar zaɓe ta ƙasar Niger Seni ya kamata ki ƙara saman ma kanki mutunci da martaba idan duniya kamar yadda takwaraki ta Najeriya ta yi. Kima ki adalci da gaskiya a zaɓukan da ke gabanki domin saman ma kanki kima a idan duniya.
Toma da lama sauraro ga Bello na ya komo da labaran duniya a takaici.
Rahotanni daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce akalla mutane 5 ne suka rasa rayukansu. Biyo bayan harin kunar bakin wake a kasuwar Kwastam yau Juma'a, shaidu sun bayyana cewa akwai jama'ar da suka samu raunuka. Duk da cewa babu wanda ya dauki alhakin wannan hari, wannan yanki shine tangarma ya Boko Haram, kuma wannan kungiya ta kai hare-hare a wannan yanki da suka kashe daruruwan jama'a a kwanakin baya-bayan nan. Jiya Alhamis ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta ceto mata 59 da yara da kuma tsofaffi maza waɗanda mayakan Boko Haram suka garkuwa da su. Jami'an soja sun ce sun kai hare-hare akan shingayen Boko Haram da ke kusa da birnin Maiduguri. Mun kuma kawo muku labarin cewa masu bincike sun bayyana wani maganin gwaji na rigakafin cutar Ebola na aiki kwarai da gaske wajen kiyaye wannan mummunan cuta. Hukumar Lafiya ta Duniya yau Juma'a ta bayyana cewa wannan maganin rigakafi na aiki 100% a gwaje-gwajen da aka gudanar a ƙasar Gini.
To madalla masu sauraro da takardun labaran nan muka zo ga ƙarshen shirin wannan lokaci, sai can idan Allah ya kai mu da dare za mu sake komawa dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni da labarai da dumudumin su, inda kuma za mu bude layin mu domin ku bayyana mana duk abubuwan da suke addabar ku ko kuke son yin magana a kai. Kafin mu yi ban kwana ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na Murya Amurka zuwa ga Dr. Abdullahi Dan Maliki shugaban Nadashi Farms Minjibir da Alhaji Bala Giwa Getso shugaban Giwa Getso Foundation da magaji Galadima Galadima mai tsidau sai kuma Alhaji Ahmad Wasai da iyalansa da fatan dukkuna nan lafiya. Yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman Bello Habib Galadanci da Julie Gresham da ta kula da ɗakin mana watsa shirye-shirye, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe daga bakin Jamila Fage da kuma Sarfilo Hashim Gumel.